بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar wani mako ina yi mana barka da saduwa cikin wannan mako a daidai wannan lokaci da mukan kawo muku shirin mimbarin malamai. A wannan makon masaurari muna tare da Malam Ja'far Mahmud Arif. Malam, na sake salama a gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Na sashen da Malam Ja'far Mahmud Adam zai mana magana a kanta ita ce wata gagarumin matsala da ita ma a iya cewa wato tana ciwa musamman Hausawa, cewa bayan wato matsalolin aure a ƙasar Hausa saboda da hanyoyin gyara. Kamar kullum lambobin wayar da za a iya samun mu insha Allah za mu sanar da su. Sa'ilin nan kuma daga baya mu ba ku dama, bayan malam ya yi mana shimfiɗa kuma tashi ya fi mana minti 25 zuwa minti 30. Haka muka lau, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin mai sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnati ila yawmid din. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما يبدو ما سوى الله روسك جي مبوئي دا بياني دا كبايكين دا بات الدول نشري جيوا أيو لا متترناني دنگني دا مطلول قولي أكثر حوصا sabubba da kuma wasu daga cikin hanyoyin da idan an bi za a samu gyara. Saninmu ne cewa aure sunna ce ta annabawa gaba ɗayansu, ba wai shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɗai ba, a'a har ma da annabawan da suke kafin shi. Ubangiji ta'ala ce walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, hakika mun aiko da manzanni kafin ka kuma mun sanya musu ko mun arzuta su da mataye na aure, sannan ko mun arzuta su da dhurriyya, wato ƴaƴa da jikoki. Ashe kenan aure musallamari ne. Aure ne tsayatsayan hanyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amince da ita domin alaƙa da gogayya su gudana tsakanin ɗa namiji da ƴa mace. Ba a yadda da dukkan wata hanya da alaƙa za ta kankama tsakanin ɗa namiji da ƴa mace ba, sai sa'in ana nufin yin aure. Dukkan wata gogayya tsakanin namiji da mace wadda ba da sunan aure take ba, ko ba yardajjiya ba ce ba a mizani na Alƙur'ani, ba kuma ba a bar amincewa ba ce ba a sikeli na hadisin manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe kenan aure ibada ce, aure kuma safarki ne na rayuwa, aure larura ce a rayuwar ɗan adam. Idan na ce larura, ina nufin abin da yake tilas a same shi, abin da yake dole a same shi, domin haɗuwar ɗa namiji da ƴa mace ne ke bayar da lamunin cigaba da hauhawa da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa. To wannan haɗuwar kuma ita ce aure. Sanin kowa ne muna cike da matsaloli da muke fuskanta a cikin ƙasar Hausa. Yanzu nan za ka zai ɗaura aure, kuma kafin wani lokaci mai tsawo sai ka ji aure ya rushe. Ga 'yan mata da dama waɗanda ba su riga sun sami mazajen aure ba, ga kuma zawara wanda sun ɗanɗani rayuwar aure watanni shida ko bakwai ko shekara ɗaya ko wani abin da ya kama da haka. Igiyar auren ta tsinke, sun dawo gida sun haɗu da ƙannansu da suke zaman jiran samun miji. Wannan ya haifar da matsaloli masu yawan gaske a zamantakewar iyali. To a nan menene yake kawo waɗannan kasakasan aure menene sabab ba hakikanin gaskiya idan mun dauki aure a matsayin ibada idan kuma mun dauki aure a matsayin salon rayuwar da annabawa suka rayu a kai to babban abin da yake da muhimmanci shine bincikowa da lalubo manufofin da suke sa a yi aure jahiltar manufar aure a musulunci na ɗaya daga cikin sabubba na mutuwar auren ba tare da yayi dogon zango ba daga cikin manufofin aure a zumunci akwai manufa ta samar da 'ya'ya da haifayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tazawwaju al-wadud fa inni mukafirun bikum al-umam yawm al-qiyamah ku aure matar da take son ku sannan kuma irin taifuwa domin ne zan yi takara da yawan ku da sauran annabawa a ranar tashin kiyama a ce yana daga cikin manufar aure a samu haihuwa da kuma zurriya ta gari da 'ya'ya salihan bayi waɗanda za su wanzar da bauta ga ubangiji a kan ƙasa na daga cikin manufofin aure kulluwar zumunci tsakanin wannan gidan da wancan gidan tsakanin wannan iyalin da wancan iyalin da kafin aure ya faru wane saurayi ne na wance wance budurwa ce ga wane idan alaƙa ta ƙare ba tare da an yi aure ba to alaƙa ce tasu ta su kaɗai ba ta shafi samansu ba amma lokacin da aka ɗaura aure to alaƙa ta shallake su biyun ina nufin su ma'aurata ta shafi iyayen ango da iyayen amarya ta shafi abokanan ango da ƙawayen amarya ta shafi yayye da ƙannan ango da yayye da ƙannan ita amarya ɗin shi namiji na iya zuwa gidan su matarsa kuma ba a jin shi ba reni amma ya shiga gidan wani baya inkarin me ya kawo wane don an san ya aure ya a gidan ita kuma tana iya zuwa gidansu ba a jin cewa ita ba reci kuma shigarta gidan ba zai zama abin mamaki ba kila ɗaukar lokaci bata je gidan ba shine zai zama abin mamaki amma ba zuwan ta gidan ba a shekenan aure ya kulla alaƙa tsakanin gidaje guda biyu wani lokacin abin ya ke tsakanin garuruka guda biyu wani lokacin tsakanin manyan ƙabilu guda biyu a shine daga cikin manufofin aure don kumar 'yan adam da samun kyakkyawar alaƙa ta zamantakewa tsakaninsu da juna sarki na iya saurarawa sarkinsa wanda ba don sarkuntaka ba zai saurare shi ba yana iya jin tausayin sarkinsa idan aka samu ɗa a cikin aure zan yakan samu gasa ba sai tsakar mahaifan kaɗai ba ke ban zai ji cewa wannan ɗana ne uwar ma ba mamaki za ta yi murna da cewa ɗanka ne da ta samu amma dangin gidan miji suna jin an musu haihuwa ya'yansu suna jin sun samu jika yayyansu da ƙannansa sun samu ɗa dangin gidan mata suna jin su suka yi haihuwa iyayen tana jin sun samu jika ko jikanya yayin da yayyanta da ƙanninta suke jin sun samu ɗa sai ɗan ya samu gata ta ɓangarori guda biyu a sanadiyar albarkar aure a ce duk abin da ya kai ya kulla igiya tsakanin gidaje guda biyu jama'u guda biyu ya kulla alaƙa tsakaninsu yana da babban girma yana da babban matsayi mizani na shari'a da kuma mizani na lafiyayyen hankali wanda ya kamata ma'auratan su rinka tuna wannan idan ma'aurati na tuna cewa a yanzu idan na rabu da wance to kamar na yanke alaƙa ne ba tsakanina da ita kaɗai ba tsakanin gidanmu da nata tsakanin dangin ta zanawa tsakanin ɓangarenta wanda bai kamata alaƙar ta yanke ba kila wannan ya lallace zuciyarsa ya yi haƙurin da ba don wannan tunanin ba da ba zai yi irin wannan haƙurin ba a ce tuno wannan manufa ɗaya ne daga cikin manyan lamura daga cikin manufofin aure a kan ka tangance ɗan adam daga faɗawa cikin zunubi ubangiji ta'ala cikin hikimarsa ya gina sha'awa a tattare da mu namiji na sha'awar mace tsoron Allah baya hana yayi sha'awa irin yadda tsoron Allah baya hana shi jin yunwa ko jin kishirwa ko jin zafin rana ko sanyin hunturu baya hana ruwan sama ya masa dukan tsiya kuma ya tasirantu a samakamakon dukan ruwa ɗin don wannan abin da Allah ya sani an kashe shi a kai haka ita ma mace duk da kawarta da tsoron Allahnta baya hana ta yi awar da namiji da tana kewar kwana ita kashe su kaga aure ne kadai zai kasance ta sai da ba za ta fada tarkon namijin da yake fasiki ba don tana da mijin da yake gamsar da ita ta wannan bangaren shi ma namijin aure ne kadai zai kasance shi daga fadawa cikin ramin zina ashe babbar manufa daga cikin manufofin yin aure ta tangance juna da sha makanta juna ba tare da an fada cikin talala uwa ta sabo ba ba tare da an fada cikin rami na zinace-zinace ba wanda zai jawo fushin Ubangiji bayan yaduwar cututtuka masu hatsari a tsakankanin jama'a sannan kuma a cikin rayuwa ta auratayya akwai rage adadi na mata din daga cikin tituna wannan manufa ce daga cikin manufofin aure shi ne dalilin da yasa aka bayar da dama ga musulmin da yake da iko ya auri mace sama da daya don kada a samu rara na mata masu yawa a kan titi waɗanda ba su da mazajen da za su ɗauki nauyin rayuwarsu ko kuma kare musu waccan sha'awa da Allah ya ɗabi'antar da su a kai da ƙosar da su yunwar ɗa namiji domin yadda idan ɗa namiji na jin yunwa ya kuma nemi halal ya rasa kila zai nemi shubha abinda ya yi kama da haram ta wani gefe ya yi kama da halal ta wani gefe a sanadiyyar rasa wancan halal ɗin shi ne ƙosar da yunwarsa a wani lokaci in ya rasa shubha yana iya faɗawa cikin haram da sunan larura ko da dukkan wani abin da shaitan zai kawata masa shi ya kera masa sunan da ya kamata ya bashi don kare kansa kar a ce yayi laifi to haka idan gwauranci zafin balaga ya damu ɗa namiji ko mace kuma aka yi rashin sa'a ba tsoron Allah ko ta kawata kira da shi da za ta yi masa kariya da shamaki to yana iya faɗawa cikin ramin zina wannan ita ce hikimar da ta sa aka shar'anta yin aure sama da ɗaya don saboda mata din su sami adadi su sami mazajen da za su kula da su mace a ɗabi'arta mai rauni ce tana buƙatar kariya na ɗa namiji ɗa namijin nan ko uba ko miji ko wa ko ƙani a wani lokaci ko da ɗanta shi ne zai kare ta don haka Allah ya ɗabi'antar da ɗa namiji ya kasance ya fita jimurin jurewa wahala ya fita ƙarko da nagarta da kuma jajircewa lokacin da duk wata matsala ta rayuwa ta fuskanto shi kuma bisa ga wannan ne manzon Allah ya bada darasin yin aure sama da daya har ma aka keɓance shi da hukuncin da ya sha bamban da sauran ɗaiɗaikun al'umma shi ne aka shar'anta masa auren mata tara lokaci guda ba wai don sha'awarsa kaɗai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai don kula da mashin da ba ta kariya da soshe musu bukatun da za su iya tasowa nata wannan aure wannan manufa ce mai matuƙar muhimmanci wannan ta samu ga cewa a cikin tarihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure mata da dama doriya a kan yana son su don ya ba su kariya ɗauki misali Sauda bintu Sam'a wadda mijinta ya mutu a Habasha lokacin da aka yi hijira zuwa can da zauna a can za ta shiga cikin tagayyara idan ta dawo gida kuma yayanta a wannan lokaci ba su musulunta ba ta iya tursasa ta koma cikin addinin gargajiya bayan Allah ya ni'imtar da ita da inuwantuwa da ma kirkiyar mata addinin musulunci sai manzon Allah ya aure ta don ya tsare mata imaninta ta samu kula da gudanarwa a ƙarƙashin hannu na annabi wanda ya sha bamban daga magarin mutane haka kuma da dama daga cikin mata ɗauki misali Ummu Salama wadda ta manyanta tana da 'ya'ya duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sha'awar aurenta ita kanta ta ba da uzuri da cewa tana da kishi baya ga haka tana da 'ya'ya baya ga haka ita ba ta yi bace ba manzon Allah ya ce game da 'ya'yanki nawa ne to ka sake nan miji na iya kare ƴaƴan da mace ta zo da su ko da ba shi ya haife su ba a cikin hakan kuma akwai lada yana iya kula da su don ɗa na kowa ne kuma zai samu lada a kan hakan ya ce ƴaƴan kina ba ne shekaru kuma nima ba na yau ba ne ba kishi kuwa zo da Allah ya rage mu kishi haka manzon Allah ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaitar ƴan uwa musulmi tunano manufofin aure wanda na zama kaɗan daga cikinsu sauran kila sai dai kabu malamai a surayensu da masallatansu da bibitar hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suna tushe na fahimtar waɗannan manufofi to zai gansar zai baiwa ma'aurata ƙwarin gwiwa na su zauna da juna idan suna suna manufar da ta samu haɗu amma wanda bai san wannan manufar ba zai auri mace dan ja'awa dan karancin shekarunta don kyakkyawan darinta don karan hancinta don kira da ubangiji ta'ala ya masa ta wannan karan hanci da kyan zubi da kira ba abu ne masu ɗorewa ba yau da gobe na iya yin tasiri a kansu abinda ya burge ka je ka tashi ya hana ka bacci sai ka kwanta da shi barci sun fada dai ba tare da ya hana ka baccin ba kaga kenan wannan shi dai baya iya rike aure sai tuno waɗancan manufofi ko wasu daga cikin manufofi da dama na aure waɗanda ban ambata ba shawo yana da tasiri wajen aure amma shi kaɗai baya sa aure ya dawama a shi kenan mutu na waɗannan manufofi yana da muhimmanci don auren ya ɗore sannan ɗaya daga cikin sabubba da ke sa aure ya kasa ɗorewa tsoriya a kan jahiltar manufofin aure wato gina aure ba don Allah ba ya kasance miji ya auri mace saboda matsayin mahaifinta ko wanta ko gidansu masu kuɗi ne ko jinin sarauta ne su yana son shi ma wannan kimar ta sarauta ta shafe shi ko kuma yana son ya amfana da kuɗin mahaifinta ko wanda ko wani ɗan uwansa su kaga wannan duk ranar da aka samu canji sarautar ta kuɓuce daga gidansu ko aka yi rashin sa'a karayar arziki ta zo gidansu ba zai ci gaba da rike ta ba don manufar da ya aure ta dama ba mai kyau bace ba wannan sababi ne daga cikin sababa da ke kawo mutuwar aure na daga cikin sababa da ke kawo hargi tsayawa da rikicewar rayuwar auratayya karerai da ma'aurata ke wa juna lokacin da ake neman aure shi ya rinke mata soji ba zai bayyana hakikanin yadda yake ba ta fuskar tattalin arzikinsa ko na gidansu ba zai iya bayanin matsayin samunsa ba menene abin da yake samu a wata tsayarin tsayin kariya ya ari riga ya ari wando ya ari takalmi ya ari agogo ya ari abun hawa ya yi auren ya yi aro na wayar zamani wato gsm bayan duk ba nashi bane ba kayan da ke jikinsa sun fi ƙarfin samunsa ita kuma sai ta fahimce shi a haka cewa shi ne hakikanin samunsa to kaga bayan ta aure shi sai fallasa ta zo daga lokacin da ta gane ƙasa yake da matsayin da yake zuwa zance a ta wurinta ta gane ganin shi da kima in ko mace ba ta ganin miji da kima ba zai umarni ta ba ga namiji ko yakan ji kusanci a cikin zuciyarsa lokacin da yake yi kika ki ko kika yi latin yi haka kuma idan yace ki bari kika ki daina ko kika yi latin dainawa to wannan sai ya sa ya zuciya sai ga aure ya samu tangarda haka ita ma mace takan yi wa miji ƙarya ya ganta yana son ta bisa ga al'ada kila bai tuntuɓi waye mahaifinta ba ya yi ƙoƙarin ya isar da saƙon zuwa gare ta bai san gidansu ba ta yi masa kwatancen gidansu duk da gidansu akwai gida wanda yake mai ƙatuwar katanga da babbar ƙofa wadda sai an buɗe mota ta shiga ko ta fita da fitilu da suke kewaye gidan da daddare gwanin ban sha'awa amma ba wutar lantarki akwai injin wutar lantarki wanda yake zaune na jiran nefa ta ɗauke don a sayar da shi dole da wannan ƙaton gida akwai wani ɗan dukusin gida ƙarami wanda ke kila sai ka duka sannan ka shiga sauransa sun nuna ne ita ma haka ta tashi ta ga ƙyauren a gidansu to shi ne hakikanin gidansu amma in ta shi kwatancin gidansu ga saurayinta sai ta yi masa izina da wannan gida mai ƙatuwar ƙofa da doguwar katanga a matsayin shi ne gidansu ta kuma faɗa wa saurayin ranar da zai zo zance ta kuma ba shi lokacin da idan an zo a wannan gidan za a same ta ta a yi sallama tana cikin gidan ta fito ya tsammanin shi ne gidansu shi ne gidan makwabci ne shi ne gida ne da ya ta take aure amma sai ta ce gidanmu ta gida ce gidan da ya ta take aure kila gida ne da kanwar mahaifiyar ta take ko kanwar mahaifinta ma'ana dai wannan gida ya fi karfin gidan da aka haife su shi miji sai ya ɗauke ta a matsayin haka har sai bayan an ɗaura aure sannan sai ya gane to daga wannan lokaci ya daina ganin ta da kima ba kuma za a je ko ina ba sai ga aure ya lalace daga cikin sababa da ke kawo mutum san aure akwai ɗaukan shawaran abokanai a wurin miji ko ɗaukan shawaran ƙawaye a wurin mace shi mutumin da ke gaggawar ɗaukan shawarar abokanai ko musamman irin abokanan da ba su riga sun nuna a rayuwa ba dan yi suke shafar hanyar rayuwar matarsa lokacin da matarsa ta yi masa laifi sai tsaye sai je ya baza musu a dandalin su na hira nan take ɗaya daga cikin su zai ce me ya zaka damu kanka ga sanan kamar jamfa a zuwa in yau ma ka rabu da ita gobe za ka samu wata ire-iren waɗannan shawarwari zai riƙa samu daga wajen yara ɗanyu irinsa waɗanda su abinda suke gani bai kamata ka tsaya ka fuskanci matsala ba kana da dama ka canza mace da ake canza riga sun manta da cewa kowace ce ce zai je ya auro baya da ikon ya leƙa kan goshinta ko kan kumatunta ya gani a rubuce cewa za a zauna da ita lafiya kila a iya samun matsalar da ta kowace aka fuskanta a da haka ita ma takan yi ƙoƙarin faɗa wa ƙawayenta ɗanyu irinta yara ƙanana waɗanda ba su faye tuntuɓar tarihi na musulunci ba wajen shawarar da za su gina ƙawarsu a kai ba su da makoma cikin ayoyi na alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su da mahanga ta rayuwar zaman iyali ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da suna na Khadija da su ummuna Aisha da Hafsa bint Umar da Zainab bint Jahash ko Zainab bint Khuzaima da Juwairiyya bint Harith ba su da wani shafi ɗaya ko biyu da suka riƙe na salon rayuwa ta gidan annabta a tsarin aulasayya ko ta gidan sahabbai gidan sayyidina Abubakar gidan sayyidina Umar da Uthman da Ali ko gidan Sa'd bin Abi Waqqas ko Az-Zubayr ibn al-Awwam kai tsaye suke ɗaukan shawara daga wajen bakunan ƴan uwansu ƙawayensu waɗanda ba su da kowace khalqiyya ta ilimi wato ba su da wani ilimi ko na addini ko gogayya ta rayuwa da suka isa su ba da shawara ciki sukan masa fuska sai kawai ɗaure fuskar zaki sai namiji ba ɗan goyo ba ne sai duk wadda ta mayar da namiji uba to za ta mutu marairiya ai ya kamata ki ji kawai kuma ke ba wani da wani ba suna son ki ba su nawa suka neme ki Allah ya kaddara ki ka aure shi a yau dan kin rasa shi ne ƙarshen ɗan namiji a duniya ire-iren maganganun da suke musaya da juna ke jirgin ya saɗa ke wannan shawarwari waɗanda ba su san gado kuma ta nema aiwatar da su sai hakan ya kawo lalacewar aurenta akwai lokacin da iyaye suke taimakawa aure ya lalace ruwar miji ta zama kishiya ga matar ɗanta ba ta son ta zo su tare da zaran ɗan ya shigo ya tafi ɗakinsa masu cibi shi uwar na jin haushi da zaran ya taho da wata baƙar leda so take ta san menene a cikin ledar sirrai ko balangu ya suwa mata ta zira ido a kai ya zai ke cika matarsa a kaina akwai lokacin da iyayen mace ne suke taimakawa aure ya lalace su tura ƴarsu gidan aure madadin su rike jin sun tura ta ibada da za ta yi aiki da neman lada sai su rike jin sun tura ta wani kamfani don ta yi wani aiki ta samo jari da za a gina gida su sa ta rinka rage kudin cefane su sa ta rinka lalube aljihun miji lokacin da ya rata ne ta sai kwanta barci ko ya shiga ban ɗaki don biyan bukatarsa ta rinka masa sata ta dabara idan akwai ƴan naira 500 guda goma a rasa ɗauki su gaba ɗaya ba sai ta ɗauki biyu ko uku ba ka tafai nauyin yake canjawa ba a cikin aljihunka ke dai kawai bayan ka fara kashe kuɗin ka sai ka canja sun ƙare da wuri ka yi ta lissafi ka buga kalkuleta ka yi lissafin ƙwaƙwalwa ka rasa yadda aka yi kuɗin suka salwanta ka haƙura ka yi tsaki ka wuce ka ce kuɗin zamani kamar ana cinna musu wuta bayan ku akwai ashana a ɗakin ta ba tare da ka farga ba irin waɗannan iyaye suka matsa wa ƴaƴansu su rinka ɗauke-ɗauke da mazajensu su rinka tallafawa mijin wahalhalun da sun fi ƙarfin samunsa a ƙarshe sai sa aure ya lalace nan kitan gaskiya wannan sababin akwai shi na nan da yawa in ma ta bangaren iyayen miji in ma ta bangaren iyayen amarya in ma ta bangaren abokanan miji ko ta bangaren tsawayen amarya wani abu na rashin lissafi ma ga waɗansu ɗin da suke kula da shawarwarin ƙawaye akwai ƙawar da za ta kashe miki aure don saboda ki dawo ku zauna tare tunda ita an lafiya da baita da rashi ba ta samu miji ba har yanzu tana jin takaicin yadda sai da kullum ta je gidanki amma ke ba kya zuwa gidanta don ba ta da gidan da za a je sai dai ki je gidansu kina nufin gidan iyayenta ko ke ba ki gane haka ba wata ma kishi take da mijin naki tana ganin Allah ya rufa muku asiri ba a rasa ci ko sha ba da ɗan abin hawan da za a je unguwa tana jin ina ma ne zan samu wannan in ƙarƙare muku bayani dai akan wannan akwai wadda ta kashe auren ƙawarta da take ta aure mijin tana nan jama'ar da suka sani suna kallonta shi mijin ya sani abokanansa sun sani ita wadda aka ga auren ta sani kwalelan wannan yana maimaituwa kuma dai ta sake kashe auren don ku dawo tare ku zauna ko kuma idan kin kuce ita kuma ta je ta ci gaba da alaƙa da mijin ko ta aure ko kuma iyyazu billah ko ta hanya daban wadda Allah bai amince da ita ba duk waɗannan sababbi akwai su a cikin rayuwar aure daga cikin sababbi na rayuwar aure ko na matsaloli na rayuwar auratayya akwai ɗaukan salo na rayuwar mutanen da ba mu ba ko rayuwa ta turai ko rayuwa ta cikin gida ta waɗansu ƙabilu waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su tasirantu da al'adu na musulunci ba wannan na taimakawa wajen aure ya lalace da wuri yakan zama abin burgewa a wajen wani saurayin ya kira wa abokanansa su shiga cikin gida ga matarsa tana zarga-zarga ta sa kaya ƙanana amma za ta fita zaɓen sarauniyar kyau don dai nuna wa abokanansa cewa Allah ya ba su mace mai kyan ƙira suna musayar kallon juna ita da abokanansa kuma ana hirar da tattaunawa a cikin hirar nan da tattaunawan nan a iya samun wanda ya fi ka iya tsara magana cikin abokanka ya fi ka iya kawo labari ya fi ka iya karya hula ya fi ka iya sa agogo dole ka tasirantu da shi ita ba mala'ika ba ce bil adama ce ba kuma laifinta ba ne ba a karan fari ya ka kawo su gidan a yanzu da ake da wayoyi na zamani za su iya sanin wayarsa tun da abokinka ne cikin ruwan sanyi shi kuma zai iya sanin wayarta in har tana da waya din zai iya buga mata waya su gaisa da sunan abokin mijinta ne ita ma ta yi hira da shi a sake da sunan abokin mijina ne ta iya musayar maganganu masu dada da rai ta iya kai wani kukan ka wurin abokin ya kuma nuna mata tausayawar da baka taɓa nuna mata ba ya mata zance da kalmomi masu taushi da za su ratsa zuciyarka irin zancen da kai baka saba mata shi ba hakan na iya tasiri a cikin zuciyarta hakan na iya karkata akalar soyayya daga kai zuwa gare shi kai tsaye da waɗannan ababai ne da ya kamata a yi izina da su da haka kuma ya kamata a kiyaye su daga cikin abin da ke kawo matsaloli na aure akwai ƙarya wajen gudanar da rayuwar sai da ƙila lokacin da ta zo tana amarya ta ɗauki wani salo na rayuwar da ƙarƙarin ta wata uku tana yi daga baya dole ka canja ka koma haƙiƙanin yadda samun kanki galibin mata su ba su san canji ba idan an taho a haka za a tafi musamman idan suna cikin ƙananan shekaru musamman idan aka yi rashin sa'a ba ta samu tarbiyya ta wannan ba a gida ko horo irin wannan ba a gida tutun barko sai ka rinka yin cutu ne daidai da shi ne haƙiƙanin samun ka don kada ka yi abin da ya fi ƙarfin samun ka daga baya kuma ka zo ka kasa wani lokacin akan samu matsalolin aure sakamakon miji ya ƙara aure bayan baya da halin da ya kamata a ce ya ƙara Bahaushe yana da tsarin da idan ya zo cikin abokanai wannan da mata biyu wannan na da mata biyu wannan na da mata biyu ya rika jin kunyar dan mai shi yake da mace ɗaya sai ya rika ganin bai cancanta ba ya zama cikakken memba a dandalin hirarsu sai bayan ya yi aure biyu ko da ko baya da samun da zai iya rike mace biyu saboda kullum ana zolai rasa ana cewa mace daya kamar fasto suka ga anan kaman tashi da fasto na iya bukanta masalai a matsayin sa na musulmi sai da cewa dan gudun kare ya zama kamar fasto duri fi ma ya aure din ko da ko hakan ya ga karshen samun sa to da yan auren sai ga ba za a je ko ina ba ko dai ya saki ta gida ko kuma ya saki ta wannan sabuwar gari ko kuma wani lokacin ya rasa su duka duk ana iya faruwa yayin uwa musulmi abinnan da na zana abu ne da ni na hange shi kananan shekaru iri nawa karancin bincike irin nawa kila inda za a samu da cikin malamai da suka fi ni gogayyar ilimi da kuma tsawon kwana da gogayya ta rayuwa kila za su fito da abubuwa sama da wanda na fito da su yanzu amma na fito da waɗannan wanda na fito da su a halin yanzu don su zame mana na matashiya a wannan jiri namu hanyoyin da za mu samu gyara yan uwa musulmi sun farko lokacin da mutum zai aure ya sanya manufa ta addini a cikin aurensa wanda Allah ya ce ana auren mace don kyanta ana kuma aurenta don dukiyarta ana kuma aurenta don matsayin gidansu sai ce kuma ya ce ana aurenta don addininta ya ce to kada zance ma abuciyar addini idan addini ya haɗu da kyau ya haɗu da kuɗi ya haɗu da matsayin gida to wannan abu ne mai kyau amma farko ya zanto addinin ne a gabanka kafin komai tarbiyya ta gari ka hango ta tare da matar da kake son ka aura suna da gida na dattijai dattaku kuma baya cikin shekaru a dattaku yana cikin hali da ɗabi'a kila ubanta shekarun sa 35 a duniya kila shekarun sa 40 amma ya san abin da ke yi ta fi iya daga gidan tsoho ɗan shekara 70 ɗin da bai san abin da yake ba da haka lalle yana da kyau mutum ya lura daga wani gida ya kamata ya aure kuma wace ce ya kamata ya aura durinta da kyawunta duk waɗannan ba masu ɗorewa ba ne ba addinin shi ne mai ɗorewa kyau na iya canjawa daga haihuwa ɗaya ko biyu ko uku sannan kwarjinin da kake gani lokacin da take budurwa bayan ta zo gida baka ganin wannan kwarjinin sannan kuma su kansu iyaye lokacin da za su bayar da ƴansu aure su tabbatarwa suka ba manzan Allah ce za a sakun man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan musulmi zo neman aure gidanku da zan so kun aminta da addinin sa musulmi mai addini sannan kuma kun aminta da dabi'u da halayen sa to ku aurata masa domin in ba ku aurar masa ba to za a samu fitina babba da fasadi a bankasa fitinan nan ko gare shi ko ga yarinya ta iya auren wani wanda zai gallaza mata don kun hana ta wancan mai addini wanda ya san mutuncinta sannan ko ta sanin nan ko gare shi ga cewa shi riko da addinin baya da tasiri sai in mutum ya canza salon rayuwa in yana so a aminta da shi kaga wannan fitina ce da farna zai kawo yaɗuwar rashin riko da addini don haka kenan ana duba ɗabi'a da halin mutum idan aka ce riko da addini ana nufin kiyaye addinin a aikace tsakaninka da ubangijinka da tsakaninka da sauran mutane baya nufin riko da addini ɗaukar shi da zafi da zafafa al'amuran da suke masu sanyi don waɗansu sukan ɗauki riko da addini shi ne zafafawa tsanantawa gaba da kowa jin kowa ba musulmi ba ne sai ni kaɗai tallintal kamar na sake maku don aljanna ƙarƙashin tafin ƙafata wanda ya bi ne daga shi ma in ba shi kiɗin ya buɗe ganin shi da wannan ba shi ne riko da addini ba riko da addini kyauta ta alaƙa tsakaninka da ubangiji mutum baya shirka jin matsayin manzon Allah a cikin zuciyarka ta yadda ba za ka yi bid'a ba ba yadda za ka yi kiri ibada sai wanda ka san manzon Allah ya zo da ita amana da gaskiya da riƙon amana da faɗin gaskiya cikin zance kyauta ta alaƙa tsakaninka da mahaifanka waɗanda suka girme ka cikin mutane ko da ba su ne mahaifanka ba sa'annin mahaifanka sa'annin yayyanka jin tausayin na ƙasa wannan shine hakikanin riƙo da addini ba za su fara kan waɗansu matsaloli takaitattu ba sannan kuma a waɗansu ɓangarorin mutum ya sanyaya har yi fi kankara da tsarewa da haka a nan addinin ɗabi'a ta gani sannan kuma wani lokacin ko da mutum yana da riko da addini ko da mutum yana da tsoron Allah da takawa ba lallai ba ne ka ba shi aure ta iya wa ta hanyar zuba don ba ya da riko da addini ba sai dan a yanzu ba ya da aikin yi a yanzu ba yadda mallakar ko da abinci so tsaya a yi ne na matar ballantana abinci so kaga anan musulman kirki ne ka taimaka masa ya samu aiki ka taimaka masa ya samu sana'a ka ba shi shawara akan haka sannan daga bayan sai ya aure din bayan ya samu aiki ko bayan ya samu sana'a ba a cewa a dogara ga Allah haka nan bayan mutum bayan da aiki ne wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin shawarta su dangane da mutane guda biyu da suka zo suna son aurenta ɗaya daga cikinsu ana cewa Abu Jahm na biyu kuma shi ne Muawiya ta cewa zan aura cikin su manzon Allah ce ko ɗaya kake aura yo ai kaga sahabbai ne ƙarfin imani kiran da riƙo shi addini amma ya faɗi hujjarsa ya ce Abu Jahm kullum sandarsa tana kan kafaɗansa amma na dukan mata yake ba ya da hakuri manzon Allah kuma zai baki shawara ki je gidan da za a rinka dukan ki ba kullum duka da kin yi laifi da baki laifi ba ba ko ƙarfi sai Muawiya kuwa ba ya da kofi tiriti wasu a halin yanzu ba ya da aikin yi ko ba ya da ƙarfin da zai iya riƙe mace idan ya aure ta a shekara wannan addini yana da kyau amma ko mutum ya zanto yana da aikin yi cewa yana da aikin yi ba ya nuna cewa mai kuɗi ne a yana da aikin yi abin da yake da shi na aiki yana kan matakin albashin da ya iya riƙe mace domin su zuwa uku a yi ne ba ya bowa ballasa shi ke nan sai a ba shi aure ba a cewa sai ya yi kuɗi sai ya yi mota sai ya yi gida da ya fita na gidansa yake ma ana tambaya a cikin loko yake ko a DRA yake ko a wani wuri yake to kaga wannan duk ba ya daga cikin manufofin da za su taimaka wa aure ya ɗore duk wanda kuka bai wa aure don wadatarsa gani yake sau matar yi babu yadda za a ce kima a gidansa sai iyayenta sun nuna kwaɗayi da zalama saboda haka gwargwadon abinda iyayensa suka nuna gwargwadon abinda zai ba ta kima in sun nuna su mutane ne kuɗin bai rufe musu ido ba sai iyarsu ta yi kima da mutunci da daraja amma in sun nuna su ba mutane ba ne ba iyar ba za ta yi kima ba za su yi daraja ba bai hana ya rabu da ita ba bai hana ya sake ta ba a kowane lokaci sun da kuɗi ya yi amfani kuma har yanzu yana da kuɗi a gida yana da kuɗi a banki yana da kuɗi a gida a Najeriya yana da kuɗi a waje zai iya sakin ta auren wata rana sai zai iya auren ƴan mata guda biyu masu ƙananan shekaru saboda haka dan me zai kima a idansa ashe dai kenan dole mu kalli wannan ababai a mahanga ta addini a mahanga ta lafiyayyen hankali a mahanga ta kyawawan al'adu da muka gada tun talatale a ƙasar Hausa idan mutum ya zo neman aure ba a kalli motar da ya zo a bincika wata hanya ke me ya sa a tsare sa motar idan mutum ya zo aure ba a kalli abin hawan da ya zo daga wani gida yake daga gidan musulunci gidan kirki sannan ya turo manyan sa a fili a yi maganganu da su ta manya da manya har a aminta da shi kafin a irin wannan wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen a sami amsa na matsaloli da dama da suka rikice rikicewa da ta fitar da lilo halin yanzu jama'a a nan ya kamata in dakata bai in bayar da dama ga kuma sauran yan uwa da za su bugo waya wa da Allah shawara wa da Allah ƙarin bayani wa da Allah yi min gyara cikin abin da na faɗa kila kuma neman ƙarin bayani ko ba
alhamdulillah ma fararen kafar da aka lokaci ne za mu ba ku dama za mu ku haɗu da amala hello hello hello
hello assalamu alaikum
assalamu alaikum
ma karfan ku da
dare
ne magana alƙasim ya haya uwa
uku alƙasim ga amalan a gurgurta kaga lokacin nan
wato a gurgurta dai gaskiya na daɗin abin da ma na ya faɗa kuma shi ka ina da tabbacin cewa na ji makamancin wani misali ke na sanin cewa wato akwai ruwan taron na shiga mota na ji wata tana ba da kawarta labarin wato rabuwarta da gajiyarsa sai take gaya mata cewa ai sai kika damuwa zai na wanda mu abinda baya ba shi kaza baya ba shi kaza saboda haka har sai ka rabu da shi ke kaɗai ta kuma gurin baban shi ita koma gidan ku mene ne take dai gaya mata mamman irin wannan kago ɗin nan zuda ne shi ne ke kuma da Allah ya rufe ya ɗan yi wani ɗan jan hankali ga irin waɗannan mata masu cin gida wato ƴan uwansu ma'aurata wannan shi ne abin da yake son malam ya yi tsari
da yanayi ko
da Allah mai da malam gida
lafiya. Asha na gode kuri.
Yawa.
Hello.
Hello, salamu alaikum.
Alaikum salam, ake kallon ki.
Muhammad Amini.
Sa Muhammad Amini, ka malam a gurgurta ko?
So kun mai awa da baka da zuwa.
Na, ina an sa kore.
Masha Allah. Ina da bukatar hayo da ta wato tarin bayani akan wato shi aure kansa wato aure ibada ne ko kuma na abu ne na abin duniya ko a yanzu matasa ba su yi kwanciyarwa ba misalin da su aure su kwanciyarwa idada ko kuma wani abu
farko dai game da batun zuga hakikalin gaskiya ba abin ne mai cutarin da zuga tsawarki ko yar'uwarki kanta rabu da mijinta yana da cutu ba ta shawara ita shawara amana ce duk wanda ya baka shawara ya kunta amana ya zama wajibin ka faɗa masa abin da yake shine gaskiya ko da baya son miji kuma ka yi amfani da hikimomi wajen gamsar da shi ya yi amfani da ita amma idan ka baiwa mutum abin da kai a zuciyarka sun ba gaskiya bane ka ha'ince shi wannan ha'incin sifa ce daga cikin sifofi na nifaka irin yadda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin sahihi sannan kuma game da batun matasa su rinka jin batun aure cewa ibada ne wannan shi yasa neman mutunci da shi cewa sunna ce ta annabawa gaba daya kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka zaman aure zama ne na ibada kuma mutum yana da hanyoyin samun lada da dama a rayuwa amma aure na ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya samun lada tunda manzon Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dinari daya da za ka kashe don yaki wajen ɗaukar kalmar Allah da dinari daya da za ka kashe don ka ciyar da miskini da yake da mabukaci da kuma dinari daya da za ka kashe don ciyar da iyalinka yace mafi girman daraja mafi girman falala a wajen Allah shine wanda ka kashe don ciyar da iyalinka ka ga wannan falala ce wanda gwamnati ba zai same ta ba a shekaran aure yana da falala manzo Allah ce dukkan wanda ya fita yana kazar-kazar ya buga nan ya buga can yana kusurin neman halal don ya ciyar da iyalinsa so ya tabbatar ya fita ne daidai da wanda ya fita ya kifi sabilillah a shekaran aure ba karama abu bane ba da yawa daga cikin matasa sukan ɗauka a in dai kawai shakatawa ne da ya mutu ba gasa nan ba a kan titi to amma ya manta da cewa wancan sunan shi zina ba ya da kima irin ta aure wannan ku sunan shi aure wancan sai ka ɓuya ba ka san a gane kunan ku kowa ya san cewa ga abin da kake amma ko ba laifi kai ba kina za ka auri mace da rigirin su za a kawo ta da katon gado tangame mai kwanciyar mutum biyu da wadawa kuma a sanya farallaka guda biyu kuma ka katon mayafi da mutum biyu za su iya lulluba a ce ko duk ba a jin an yi laifi matar ta samu suna biyu iyayenta suna murna za su samu jika kai iyayenka suna murna za su samu jika idan aka haifa ɗan kai da uwar kuna murna yayyanka da ƙannanka suna son shi yayyanka da ƙannanka suna son shi abokananka suna son ɗan ƙawayenka suna so kuma iyayenka suna so iyayenka suna so shi yaron idan ya tashi gaba ɗaya yana son su da sallah karama ko babba ya yi tabin dukkan waɗancan gidajen kenan duk inda ya je za a yi masa kara naira biyar naira goma saboda tsari na aure tsari na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗauki gefe ɗaya idan mutum fasikanci yadda mace ta yi juna biyu ruwa yake baya son a gane shi baya son a gane ita yarinya ba ta son a gane iyayenta da ƙawayenta da yayyenta da ƙannenta duk ba su son a gane kai ma na ci iyayen da ƙawaye da abokanai kai da ƙannai da yayye duk ba su so yayin da aka haifi yaron baya son kuku duka yana jin haushin society gaba ɗaya al'ummar yana ganin ta cuce shi don me muna wasa ni da wane da su wane babansa ya dawo daga kasuwa da wata bakar leda suka tashi koyo zo baba suka tare shi da kafa a jikinsu da rungume su dan tsani yana son ya zuɗin mun ƴaƴan karkinsa aka fita gida aka wancan babansa ya zo shi gida shi ko baya da uban da zai ce masa oyoyo sun da zuwa sai ya tashi da kulli da nan kufarci a cikin zuciya irin wannan ke haifar da barna mai yawa a shekin ya kamata mutunta su yi hattara game da wannan aure abu ne mai albarka aure ibada ne sannan a cikin aure dole sai ka yi juriya sai ka daure kada ka ɗauka cewa har kawai za ka yi ibada ba tare da wahala ba kar ka ɗauka ga auren da babu matsala a cikinsa sai dai ka samu aure da yake da rangwamen matsala amma ba wanda babu matsala a cikinsu ba gaba ɗaya.
Hello?
A cikin nai.
Kare su da Ahmad.
Rage rediyon ka suna.
Ina yau mara fita da zuwa.
Sunan ka?
Adam Yusuf Ahmad.
Sun Adam Yusuf, na'am.
Ina da biyu na sauwa.
Ina kuma mallam barka da zuwa.
Madam.
Allah ya saka da alheri.
Akwai dai ka sake ya mago. Dan sake dan sake ne.
Ko dan yau mallam barka da zuwa ne.
To na gode bala.
Allah ya saka da alheri.
Cikin zaka lafiya. Sun
Adam. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum. Alhamdulillah.
To dai hani.
Allah ya gode.
يعاني من دبس لكثيرا
لا لجل إليه
ينعرف ناكي يدام
صلى الله عليه وسلم يعمل جبر نعم
صلى الله عليه وسلم إنه مالا مركة رضوة ومن أصلا دالا سارة سارة هم بيوة حكم وانا بلاك يتم كامنا
Ina haji radon wannan bayani da kai malam. Eh Allah ya saka da kai. Da ma buguwa ne malam godiya wallahi. Masha Allah.
Hello. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Hello.
Eh ina yi malam barka da
dukkan
nan. Muhammad Umar ne da kuma Jamal.
Muhammad Umar
Jamal. Yo, malam Allah ya saka da kai da kai da ta kowa ta hanya.
Allahumma
alaikum. Yau, malam kiran da nake so in gida Allah, na san kana da kansu tafiya da Maiduguri. Da ya sa da Allah ya ci tafiya da Maiduguri don azumi ya bayan wannan muna da bukatar kan Allah.
Gaskiya ne walahi. To walahi wanda tabbata ka ba ta alaƙa da abin da muke ciki.
To ina da tabba a kan abin da yake.
To, bismillah.
Yau, ya kamata malam ya wani bayan kan ya ake za a ga idan za a aure. Iyaye suna nagarta wa kansu, da dole su hanyu abubuwan da bai dace ba. Sai da an shiga cikin wani hali ma da iyayen ya ci shaya hannu, iyayen ya shi ma ci shan wahala. Ina ji malam mai kira a kan haka domin a samu a rika yin aure. Mutane samari da dama kana suna son su yi aure, amma yanzu wasu ya ga samun suna yi. Ina kuma kira malam ya rika su jaurewa yana zama a nan, muna da bukatar zama ne.
Hakikanin gaskiya al'adu da ake sawa cikin aure na a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba wai ta akai haramun bane ba sanya irin waɗannan ko a ce kayan zance ko kayan lefe babu laifi a yi su amma mabantawa a kansu shi ne kamar a ce sai sun fi kaza kila kuma ya fi ƙarfin samun mai auren ko daraja da kimar kayan ka kawo a kan kofi a ce dole sai su zama na kasashen waje ka kawo shadda da lace a ce dole sai na kasashen waje sai kuma baka da karfin da za ka iya na kasashen waje sai na cikin gida Najeriya ko ka kawo adadin da za a ce ya yi kaɗan ka bayar da akan fa 5-7 ko 10 a ce sun yi kaɗan sai ka kawo 20 sai ka kawo 30 kafin takardi kaza to wannan shi ne sabawa Ubangiji asalin abin da ake bukata aure shi ne sadaki waɗannan kaya na al'ada shari'a ba ta haramta su ba min haisul asl a asalinsu abin da shari'a ta haramta dorawa mutum abin da ya fi karfin samunsa ga masu haramta ba daidai bane ba a idan ka ce haramun ne ka yi kayan lefe ka yi kaza ka yi abin da ka sani shi ne sadaki kolon wahidan tana cikin ahalus sunna wal jama'a wani abin da mai kyau mutum ya zama ahalus sunna ko shakka babu to amma ya fahimci sunna yadda kake kai kuma daga gidansu ba za a kawo maka gado ba, ba za a kawo kifa ba, ba za a kawo cokula da tangaraye ba, ba za a kawo shimfiɗa ta saka tsaki ba.
Wani har gara ma zai.
Wani lokacin har gara. An taɓa kawo gara ki zo na ya ce gida ya ce a mayar.
Wannan halal da ba ta.
Gana ya zama son zuciya ce da. Matuƙar za a kawo gara ka karfi kuma a kawo ta da gado ka kashi gadon kuma ka kwanta a kai da kifa ka kwanta ka yi barci ka yi mai ƙara safe. To kenan kuma kai ma za ka yi waɗancan ababai. Ba wanda aka taɓa kawo gado ya tsare ce a ni ahlus sunna ne kar ku so min gida da wani tayi ni ne ba ta ta gado shi ka ni kuma tayi in tsari yawa shi ma tayi tsari ma'ana dai yin kayan a asali ba haramun bane amma tsawwalawa ya wuce samun ma'aurati to wannan shine kuskure mai da shi ma har ya zama abin yayi ai tunda an aurar da yatta kan sai da akai kaza to ita ma kanwar ta yi kaza to shi wanda ya auriyar da wanda ya auri kanwar matsayin su dai ba matsayin su dai ba kila ba samun su dai ba kuma wannan abu da ake na farko ko ba shine rayuwar auren ba ba shine rayuwar auren ba na ga wanda lokacin da zai aure 1000 ta ba auren sa a matsayin sadaki shekara 16 ko 17 da suka wuce a yanzu yana da motoci suga biyu yana da gida nashi na kansa yana da wasu kadarori a wancan lokacin 1000 sai da aka taimaka masa yana da abin da zai rike ta duk wata amma da wannan 1000 a hade shi kai 17 ya tauce ba da ita na kuma ga wanda ya aure aka kashe kuɗi aka yi wane ne aka ɗauki motoci aka komai na bukata yanzu kuma ba da komai mai da zai zuba a motarsa sai an masa alfarma a zuba masa ashe ya kamata mutane su kalli rayuwa da wannan mahangar albarkar aure ake bukata ba wannan safafa da kuma alfahari ba wanda iyaye ya kamata su yi hankara da mazan
to a masararmu da wani lokaci yayi a madadin hukumar gudanarwa da hukumar masu ainihin darasashi a cikin jagorancin ɗaiɗaya musar muhammad da kuma umar dutse muhammad muna godiya ga alƙasimi har unguwa uku muhammad aminu adamu yusuf ahmad ya haya min jibar dingin da ya haya usman alhaji da muhammad umar gwammaja da suka samu dama zuwa ku shigo a cikin wannan fili domin yin wata malam ja'far muhammad adam muna sace godiya ta musamman allah wanda ya saka da alkhairi
malam ya haya usman kuma ina ba shi haƙuri ta ga tafsiri insha allah wata ladan tafsirin nan zai dawo kano kuma ina ganin tafsirin nan da ake a maiduguri da shekara tun da shekara biyu da suka wuce ko uku kullum ana jinsa da shi mutanen freedom suna sawa ctv npa kuma insha allah wani ma na tabbatar da hannun a waɗannan cikin wata labari amma dai ina ba shi tabbatar wata rana zai ji shi da kansa an ba da sanarwa cewa za a yi a kano sannan kuma ga shirin juma'a ana yi a kano a gadon kaya duk laraba ana yi a kano a masallacin bayan road kila ma lai haya bai sani ba
so a zaki yusuf shi ne wanda an fitar da shi a bakin yada shirye-shiryen mu ni da na wasu ainihin jagoran cikin da kuma jagoran cikin shi ne umar haifin wani ne da gabatar suna na kabir abdullahi umar ne ke cewa assalamu alaikum masu da gani
dole mutum ya ga mutuncin iyayensa don zai ɗauka kamar iyayensa ne sai ya gamsu a wulakanci shi da don saboda yana da hali su ba su da hali ko yana da mukami su ba su da mukami ko yana da ilimi su ko ba masu ilimi ba ne ko wayayye ne shi su kuma ba wayayyu ba ne da ke da kuma ne kada ya ɗauke su a raine a wulakanci dole zai ba su muhimmanci a matsayinsu na iyayen matarsa abu mai muhimmanci ko su da bukatar su kaɗa namiji da namiji ya kula da bukatar matarsa ta ɗa namiji mafi ƙaranci a cikin dukkan kwana uku kwana hudun duniya ya kusanci su sau ɗaya wannan shine mafi ƙaranci ta fahimta matar da lafiya ko tana cikin jinin al'ada ko juna biyu ko haihuwa ko wani abu amma dai ana hali madaidaici cikin kowane kwana uku na duniya ya kasance ya kusanci kwana hudu na duniya ya kasance ya kusanci su sau ɗaya amma a yanzu akwai namijin da zai kwalifiya matarsa wata biyu wata uku wata hudu akwai wanda zai tafiya Lagos neman kuɗi akwai wanda yana gari amma harkokinsa na mutane musamman 'yan siyasa mutum da safe mutum da yamma mutum da daddare mutum wato sai ya kasance ita ma ba ta ganin sa akwai irin wannan a cikin rayuwa akwai kuma wanda harkarsa ta kasuwa ne yau ya tafi can gobe ya tafi can akwai wanda kawai shi gidan kuma mun so shi ake da ya shiga sai ya fito faro shi da matar wallahi matar ta cikin garri kuma wani abin da yake faruwa shine wai dan ka tambaye sai wai bai hana tiki ba bai hana tiki ba abin jira nan a so a ji ma dama kai ta zo gidanka ne dan ta fito kai dan wannan da za a yi aure ba gidansu ba ta da kwananta ka ce baka mai yin wuce ya ce ita wato wani abin mamaki akwai iyayen da su ma ba sa fahimtar wannan wata baiwar Allah ta samu matsala da mijinta ta koma gida ta zauna ta gaji da zaman so ta ke a yi sulhu shi ma can mijin ya gaji amma nan iyayensa suna jira wai sai an zo an yi wane ne sai an yi wane ne idan ba suka ji labarin ta aikawa da mijin wasiƙa sai a ce ka ji ta 'yar banza kin rasa ci da sha ne an faɗa maka ita kawai ci da sha shi ne bukatar ta a duniya ba sa fahimta wannan waɗansu iyayen ko ai bata rasa ciwo bata rasa yawo bata rasa sabulun wanka ba bata rasa sabulun wanki ba ina ruwanta da sabulun ka ina ruwanta da sanin tuwanta da wani ɗaya ɗinta kai dai ka mai da ita gidan mijinta ita mace lokacin cikin mace ta zama mace a'a wannan bukatar abinci tana da muhimmanci a cikin rayuwa amma bukatar ta namijin fa lokacin ai za a bata ko ina ko a gidansu ko a gidan wanta ko gidan kaninta ko muka kasa su samu ladan ta su ba ta tuwo idan mijinta ya gudu baya nan amma bukatar ta namijin fa to da sai ki miji ki kadai wadansu mazajen ba sa fahimtar wannan to kuma wannan yana haifar da matsala a cikin rayuwar ta auratayya mai yawan gaske dukkan lokaci a zauna a yi hira da mutum kuma dan aji koke-kokenta ko na ƴaƴanta akwai wanda ba da lokacin da zai zauna ya ji bai kukanta game da ƴaƴanta ko game da kanta ita to wannan kuma kuskure ne yana rusa tarbiyarka a cikin gida kuma yana sa ita matarka ta ji baka da tausayi baka kula da ita yadda ya kamata waɗannan su ne siffofi na namiji na gari wanda shi ma mun ambata ne domin mu yi ƙoƙarin zama hakan abu na kusa da ƙarshe da zan faɗa shi ne yanzu dai yau an ɗaura aure ga angwayenmu da muka yi ta zuwa ɗaura aurensu daga nan zuwa can zuwa can zuwa can me ladubba na ango bayan an ɗaura aure zai shiga gidansa wanda ladubi ya kamata ya kiyaye a shari'ance akwai ladubba da ya kamata miji ya kiyaye a shari'ance lallai yanzu zai shiga gida ya shiga da wani abu wannan abun na ci ne na sha ne wani abu misali ya kai jikin tsaraba ya shiga da ita cikin gidan dan zai keɓanta shi da iyalinsa akwai hadisi na Asma binti Yazid ibn Sakan wanda Imam Ahmad ya rawaito shi sai lokacin da aka tsaura tsauran tsauran Aisha da manzon sallallahu alaihi wasallam bayan zai tare da ita tace ni ne mata kwalliya na kai ta gidan manzon Allah tare da wadansu mata ɗan rakiya da muka je manzo Allah ya tarbe mu sai akko wani kofi cike da madara irin fresh milk din nan sosai da mai kyau mai lafiya sai ta ji ta sai rage kofin sai mika Aisha sai ta kalli Asma binti Zaid bin Sakan ta ji kunya ta jikar ba sai ta Asma binti Zaid bin Sakan ta ci karba ba mijinki bane sai Ummu Aisha ta karba sai ta sha sai ta sai ta sake rage sai ta sake mika manzo Allah kuma za Allah ka da rike yace za ku sha sallallahu alaihi wasallam wato kamar in mata amarya ke da ku ko in rike da amarya za ku sha suka ta a mun koti ji ta kar ku hada mu guda biyu ga kariya da yunwa ku dai ku karba in za ku sha Asma ta ce manzo Allah na fusa da sha ka miko sai in sha ragowar ka in samu albarkar ka in yanzu in ta sha ta saura ta shawa sauran Aisha amma in ta mika manzo Allah ya sa ka sha fa ta ta sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi malamai suke cewa ambatan madara a cikin hadisin bayan da take tuwa a kan kila kai a garin ka ba madara za ka kawo ba wadansu anguna ko haka ake cewa anguna ko angwaye wadansu angwaye a wadansu garurukan ka za suke sayo wasu su da ita ko wadansu kuma su sayo wani abun ka sai dai abin da yake ya kamata na kusa da baki abinda za a iya kwadayin sa za a iya kwalamar sa kika je da shi abu na farko ce abu na biyu bayan mutum ya shiga ya mata sallama ta ansa ya zauna su a gaisa zai dauki hannunsa ya tsora a kan goshinta ya karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halitte ta ko ka ɗabi'antar da ita da shi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita kai mutum zai ɗora hannu ƙwayanta ya karanta wannan addu'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin hakan ga dukkan mutumin da ya aure mustahabi ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya tawo cikin littafin Khalqu Af'al al-Ibad daga nan gurin sai umar shika su yi sallah raka'a biyu shi ne liman ita tana mamu kuma in za ka yi sallah kai ka bace ki sai ita ta kar kana gaba ne ita tana bayan ka sabanin in namiji ne za ku je lokai da shi mace ko koda matar ka ce tana bayan ka ne kai kana gaban ta shi sallar nafila raka'a biyu wannan hadisai da dama sun nuna haka waɗansu su Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito cikin littafin al-Musannaf daga sahabbai daban-daban Abdullahi dan Mas'ud da sauransu wanda suke nuna musabbancin yin haka sannan abu na gaba wato lokacin da zai kusance ta zai yi basmala bismillah ya kuma karanta Allahumma jannibna shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله كنيسنتر دمو daga shedan kuma kanesantar da shedan daga abin da zaka arzuta mu da shi manzo Allah sai in Allah ya tsaka an samu juna biyu shedan ba zai su ci yaran ba wannan hadisin na cikin Bukhari sannan kuma mutum zai kusanci matar sa cikin sufar da yaga dama ta kowane irin yanayi tunda Allah ya nisa wa kuma har sallakum fatuwa har sakum annasiitu gonakin ku ne gonar ka ba a cewa ga ta inda zaka shiga ta samu ko ta hagu ta dama ta hagu abin da ya aya take nufi kamar da shi hadisi manzo Allah ya sharhi da dukkan sufar da ga dama kana san kusanci iyalinka sannan bayan mutum ya kusanci iyalinsa zai yi barci ana buƙatar yayin wanka in ba zai iya yin wanka ba yana jin ciwo yayi alwala in ba zai iya alwala ba yayi taimama wadannan ababai tukunin su guda uku mutabi ne ko da ke wanka wajibi ne amma dai ita alwala ga mutum wanda zai kwanta barci bayan ya kusanci iyalinsa musahabi ce ita ce alwala da malamai ke kira ta hanfara ga tsini amma ba yahuda ga alwala har alwala amma ba za ka yi sallar ita ba tunda lokacin akwai zanaba ka tare da ke kawai an tace alwala ne musahabi don ka samu lada amma ba dan alwala tana da tasiri wajen yin sallah ba wannan sana kuma ita ce mamar karan kanta wadannan ababai haka ake so mutum ya yi sannan tun a daren farko shi da matarsa su yi kokarin kullun niyyar cewa sun yi aure da juna ne don su zame wa juna tsaro ita ta zama tsaro a gare shi shi tsaro a gare ta sannan bayan mutum ya kwana a wannan daren washegari ya tashi da safe in matar tana da kishiyoyi shi ake so ya bi ɗakunan kishiyoyin ya ga yadda su haka manzon Allah ya yi lokacin da ya tare da Zainabu da dare washegari sai ya bi ɗakunan sauran matan ya gaishe su sannan dangi da suka zo gidan da daddare jiya ya bi gidaje zai gaishe su sallallahu alaihi wasallam wannan duk suna cikin abubuwa da suke yin su musahabi ne ba za a ce dole bane ba a cikin rayuwa ta aurataiya sannan mu sani cewa aure ibada ne da haka mu yi kokarin nesanta kanmu da rayuwarmu ta al'ada sai fa al'adunmu kyawawa irin wanda ba su ci karo da addini ba duk al'ada da ba su ci karo da addini ba wannan babu laifi al'ada da nassin shari'a bai halale ta ba wannan babu laifi al'ada muhakkama ka'ida ce cikin qawaid na fiqh guda biyar da suke na fiqh a kai to amma dukkan al'ada da ta ci karo da nassi na qur'ani ko hadisi manzo Allah lallai sai dai a rushe ta a rayu akan rayuwa ta addini sannan dole miji sai ya hakuri da mutum